الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقال الله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فسامي الشهيد بابو بابتك النبا بنكو تكفى شهيدا دسو ومكن كون أوتك كان بابو دا الله ونبي أكفى شهيدا دسو إذا انت كتاشي كلا مفنيش شهيدا لا تتواشي شهيد كفمتو ذا تتواشي شهيد وانا واقل تسونا إذن سونا الله كينا فأما إذن سبر سونا بكي تطرب ماشي سبر ba irin waɗannan siffofin da suke tattare da siffa da ke cikin sunan Allah ba. Wa kana aidan har wa Allah yake fa kaifa idan bi'ina min kulli ummatin bi shahidin wa bi'ina bika ala ha'ula'i shahida. A ranar alƙiyama wani halin za ku samu kanku idan aka zo da kowace al'umma aka zo mata da wanda zai shaida ta cewa ya isar da saƙonta, ma'ana annabi Nuhu ya zai shaida mutanen shi, Salah ya shaida mutanen shi, Ibrahim ya shaida mutanen shi. To in yana kowace al'umma an zo mata da shahid, yanzu ma'anar shahid anan shi ne annabi wannan al'umma. Wa bi'na bika ala ha'ula'i shahida, sannan kuma ka zo da kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zo ka ba da shaida akan waɗannan musulmi waɗanda aka aiko ka zuwa gare su. Wannan ayar ta kira dukkan annabawa da Allah ya turo su zuwa ga al'ummominsu a matsayin shahid. Sannan ayar ta kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma shahid. Abin da ake so a ce miki kenan, yanzu sunan Allah ash-shahid, sannan daga cikin sunayen da Allah ya kira annabawansu akwai shahid, sannan akwai shahid mai ba da ainihin shaida. Sannan sai kuma ya ce وسمى الله عز وجل ثم نبيه صلى الله عليه واله وسلم المصطفى وجميع اهل الصلاه المقتول في سبيل الله شهيدا. بالله بمنزل الله بذكر المسلمين في صلاه سنا كيرا وين بقى كشيش وجن ياكل بعد الدين الله شهيدي. حديثه هو اكن حتى ان بنتكو وأنا بدأت أن أي مرة أنا حديثه أتى حديث أبو هريرة وأن على إمام مسلم يروي ألم لا تدبي قيد دليل ترى بشاب يا أن بيتي ما تعبدين الشهيد فيكم وأنني بواي تكي تي وشهيدي أتكنكم. قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فحديث تكي وأن بدأ أخي كي شو أبو تابع الدين الله تورا شهيد. قال سيدنا الله يقول إن شهداء أمتي إذا لقليل tashirin da ba su shahada a cikin al'umma ta fi samun martaba shahada in kaɗan mutumin al'umma ta. Kamun samihin ya rasulallah sisin da suka ce ta yamin ran Allah in har akwai wasu kuma ban da wannan da mai muka sani to su waye? Kamun sai ce mun kutuna fi sabilillahi fa huwa shahidun, nan ma wanda aka kashe shi wajen taba addinin Allah to shahidi ne. Abin da kaɗai ake so aka fi bugwa a hadisin nan ga shi manzon Allah da kanshi ya ce wanda aka kashe shi wurin taba addinin Allah shahidi ne. Mun kuma mun ji cewa wanda ya zo ba da shaida shi ma shahidi ne. Sannan mun sake jin cewa ranar alƙiyama annabawa har da annabi Muhammad ya tsaya a wurin Allah a matsayin su na shahid. Sannan kuma mun ji cewa shi ma Allah madaukakin sarki sunan shi shahid. Yanzu kin ga Allah madaukakin sarki sunan shi shahid, annabi na sunan shi shahid, dukkan annabawa kowanne yana daukar sunan shahid. Sannan duk wanda aka kashe a wurin yaƙi yana daukar shahid. Sannan duk wanda aka kira shi a kotu ne ko ba a kotu ne zai ba da shaida, shi ma a larabci ana kiran shi shahid. Yanzu ba sunayen guda biyar dukkanin su suna ɗaya ne, amma kuma siffar da ke da sunayen to ta sha bambam. Abin da ake so ki gane kenan, cewa ko ba sunayen ba to ba nan bane ainihin wannan siffa ta sunan da ya ba. Wannan hadisi da muka ƙara fasar da muka karanta shi iya abin da malai ya kawo mana kenan, sai ce alhadis, wato ki karanta hadisin na zuwa ƙarshen shi. Inna hadisin ya zo da ƙarin wasu waɗanda sun samu martabar shahidi. Daga ciki akwai mutumin da zan haɗa an kawo ne da sauran ruwayoyin da suka zo a cikin ainihin wato wasu hadisai da Abu Dauda da Ahmad suka rawaito tattaunawa su suna cikin littafin Ahkamul Jana'iz. Mutumin da ya rasu saboda cutar tarin fuka da ake kira tuberculosis, to duk wanda ya rasu saboda wannan cuta shi ma ya samu martaba ta shahidi. Mutumin da jini ya faɗo ya danne shi shi ma ya samu martaba shahidi. Mutumin da gobara wuta ta cinye shi shi ma ya samu martaba shahidi. Haka matar da garin Naƙuda ta mutu saboda ɗan ya kashe ta a ciki yake, ko kuwa bayan ya fita saboda sababin wannan Naƙuda ko saboda sababin haihuwa ta mutu, ita ma ta samu darajar shahidiya. Sannan mutumin da ciwon bulala wani irin ciwo ne da za ka ga ya fito wa mutum a cikin ruɗu-ruɗu kamar an shauɗa mashi bulala, to wanda wannan ciwon ya zama sanadin mutuwar shi, shi ma ya samu martabar shahada. Mutumin da ciwon annoba ya zo kamar a ce azababban ciwon kai ko kuma amai da gudawa ko wani jante har ya zo ya kashe shi a cikin wannan hali, to shi ma ainihin ya samu martaba ta shahada. Waɗannan suna daga cikin waɗanda na iya tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tattaruwar hadisan shi ya tabbatar da cewa dukkansu sun samu darajar shahada. Akan haka ne annabi yake wa sahabbai ƙarin bayani akan cewa ku da kuka ɗauka sai wanda ya mutu a filin daba ya samu martabar shahada. Ya haka ce haka ne shahidan ma ba su da yawa a cikin al'umma annabi kenan, amma duk waɗannan suna samun martaba ta shahada. Haka wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a shi ma wannan ya samu darajar shahada. Haka wanda ya mutu daga zarar gama wani aikin alheri ko kuma yana cikin aikin alheri, misali yana cikin sallah sai ya rasu, ko yana sallah ne sallah sai ya rasu, to wannan duk ya samu martaba shahada. Ranar juma'a kuma ita ce daga sabda alfajr ya fito har zuwa sabda rana za ta faɗi, wanda duk ya rasu a wannan lokacin to ya samu martaba ta shahada. Daren juma'a kuma shi ne alhamis da daddare, tun daga sabda rana za ta faɗi da daddare alhamis har zuwa sabda alfajr zai fito, shi ake kira daren juma'a, wanda duk ya rasu a wannan lokacin shi ma ya samu martaba shahada. Ana madaukakin sarki ya bamu martaba shahada. To kun zo ne kenan jama'a, mana yake wallahi haq, daga cikin sunayen Allah akwai alhaq, Allah alhaq ne gaskiya. Qala azza wa jalla, Allah yake fal haqqu wal haqqa aqulu, gaskiya to kuma gaskiya zan faɗi. Ma'ana anan abin da aya take cewa kalmar alhaq tana ɗaukar gaskiya, kuma kalmar alhaq tana ɗaukar suna ne daga cikin sunan Allah, don haka daga cikin sunan Allah akwai gaskiya ma'ana alhaq. Shi yasa Allah yake cewa fal haqqu wal haqqa aqulu, gaskiya to kuma gaskiyar nake faɗa muku. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace fa ta'ala Allahul malikul haqq, Allah wanda yake madaukaki mai sarauta gaskiya ne, to ainihin ya ɗaukaka. Allah mai sarauta mai gaskiya to ya samu ɗaukaka. Wa qala azza wa jalla, Allah mai buwa da ɗaukaka yake ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وأن بسيك بأين موات إلمي سنة سنة كما سنة ظنيتي واتبس أبن بأين موات أكثر كرمك بدأ أبن جدنك شين يدسكيا تنبكم كنت أمين ألا نرغى تنفرتي وكرائي القرآن بتوى القرآن ما الحق دسكياني. وقال سمع الله يفاكي تيوى وبالحق أنزلناه shi alqur'ani mun saukar shi da shi da gaskiya ne wa bil haqqi nazala kuma ya sauka ne don ya tabbatar da gaskiya abinda wannan yake tabbatar mana shi kuma sababin saukar alqur'ani shine tsawon da gaskiya kuma qur'anin da ya sauka ya tsawon da gaskiya din wa qala kuma Allah yake wal ladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari kuma suka yarda da abin da aka saukar wa Muhammad cewa wannan abin gaskiya ce daga Ubangijinsu wannan ayar ma tana tabbatar da cewa alqur'ani daga cikin sunayen shi akwai alhaqqu cewa gaskiya wa qala kuma Allah yake wa annal ladina amanu ittaba'u alhaqqa min rabbihim man ma waɗanda suka yarda da Allah to sun bi gaskiya ne wadda ta zo musu daga wurin Ubangijinsu wannan ishara ce zuwa kan cewa alqur'ani da hadisi su kuma Allah madaukakin sarki ya aure ya kiraye su da cewa gaskiya ne domin mai suna bin abin da aka aure wato aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi sunni alqur'ani da hadisi wa kana kuma Allah yake wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbihim kuma wadanda aka bawa ilimi daga cikin mu'minai su gano cewa lallai abin da aka sauka wa annabi gaskiya ce daga ubangijinsu wa qala kuma Allah yake annuku yawma idin alhaqqu lirrahman arana alqiyama sarauta ta gaskiya to ga Allah kadai take dukkan wadannan kalmomi da suke zuwa alhaqqu alhaqqu ana so a nuna miki sun zo a qur'ani birjik amma kuma kowace ta zo da wata ma'ana ne wadda take daukar wata sura daban a karshen haka alqur'ani sunan shi alhaqq Allah madaukakin sarki sunan shi alhaqq sannan Allah ya saukar da alqur'ani ne don ya tabbatar da alhaq ita ce gaskiya sannan qur'ani da ya zo yana tabbatar da alhaq ita ce gaskiya waɗannan kalmomin ake so a nuna miki cewa tare da cewa dukkansu irinsu ɗaya amma kuma kowace ma'anarta daban-daban ce wa qala a wani wuri yake cewa wala ra'atunaka bi nasabin illa ji'inaka bil haq ba za su zo maka da wani ƙura ba kafirai suka zo da wani ƙalubale ga annabi sallallahu alaihi wasallama na ƙure sai Allah yake illa ji'inaka bil haq mu kuma sun zo maka da gaskiya a cikin ayar wa ahsana tafsira sannan da fassara bayani wanda ya fi kowanne fitowa ƙarara wannan yake nuna cewa dukkan abubuwa da Allah yake zuwa da su a cikin alqur'ani na buga misalai su ma Allah ya kiraye su da alhaq cewa gaskiya wa qala Allah yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine wanda ya aiko manzon shi da shari'a da kuma addinin gaskiya ma'ana Allah ne ya aiko annabin shi da shari'a da addinin gaskiya kin ga annabi kuma an kiraye addinin musulunci da cewa addinin gaskiya wa qala jalla wa ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah yake fada wa annabi shi yake inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mun saukar maka da littafin alqur'ani ne da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah domin ka yi hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka anan abin da Allah madaukakin sarki ke tabbatarwa shi da manufar saukar da alqur'ani ita ce tabbatar da gaskiya fa kullu sawabin wa adlin fi hukmin wa fi'lin wa nutqin fasmul haqqi waqi'un alayhi dukkan wani abu da yake daidai duk wani abu da yake adalci ne da aka zartar da shi a wajen hukunci ko a aikace ko duk wata magana da aka furta ta da baki wanda ta zama daidai ce to sunan gaskiya yana gaskata kuma yana tabbata a kanta wa in kana sunan haqq isman min asami rabbina azza wa jalla tare da cewa sunan alhaq suna ne daga cikin sunayen Allah amma la yantani wa ahadin min ahli alqibla min alulama min iqa ismul haqq ala kulli adlin wa sawabin babu wani malami daga cikin malaman musulmi da zai ce duk wanda a kiraye duk wani abu na gaskiya ko duk wani abu wanda yake daidai da matsayin sunan alhaq ba kimiyyu duk abin da aka yi shi daidai ne malaman sun yi ba a kira shi alhaq to sai ce ku ai alhaq ko suna ne na Allah kun yarda a kira wani abu da sunan Allah ke ne sai ce a a sunan ne yayi daya amma ma'anar ba daya bace don haka duk abin da yake daidai za a iya kiran shi alhaq Allah na halicci kuma za a iya kiran shi alhaq to haqqiya gaskiyar da ke tattare da siffar sunan Allah ta sha bamban da irin nau'in gaskiyar da ke tattare da sunan wani abu wanda yake saboda daidai ne ko adalci ne za a kira shi da ainihin alhaq mana yake cewa wallahul wakil daga cikin sunayen Allah akwai alwakil daga cikin sunayen Allah akwai alwakil shine wakil wato wanda yake jagaba kama kana azza wa jalla kamar da Allah mai buwa da daukaka yake cewa wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine jagaba akan komai Allah shike shugabancin komai wal arabu larabawa ma tumana ubainaha min iqa ismil wakil ala man yatawakkalu li ba'd bani adam larabawa kuma basu hana wanda duk ya zama shugaba ga wasu harka na daga cikin harkokin yan adam a kira shi jagaba ba ko shugaba ko wakil ashe kenan mutumin da ke shugabancin mutane ana kiran shi alwakil sannan Allah madaukakin sarki ma ana kiran shi alwakil abin da yake nuna miki shine haduwar sunan yayi iri ɗaya baya nuna ma'anar da ke cikin siffar Allah ita ce kuma take cikin siffar sunayen ainihin yan adam wa fi akhbar فاطمة بنت قيس في مخاطبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول صحابية ميسونة فاطمة إرقيس ورد من بنت وعيك في الشام في أيقوان أبو كينش تيوى يجيو فكم مش ما تنمتاش كما إذا ما سكي يافع رؤى جو أبا ينزي سكي ما أخو أكد يكلمتا to wannan mata sai mijinta ya aiko mata da dan kudi irin na kyautatawa lokacin saki sai ta rena abin da ta rena abin sai ta je tana magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam lamma a'lamathu anna zawjaha talaqaha yayin da ta zo ta sanar da Annabi cewa mijinta ya sake ta qamat sai ta ce wa amara wakilahu ya umarci wakilin shi mahallin shahid kenan kun ga anan ta kira abokin mijinta da ya kawo mata takardar saki a matsayin wakili ko amma kun ga wakil kuma sunan Allah ne to amma kuma ba shi ta ce ya umarci wakilin shi an yi aqwa min shay'an ya bani dan wani abu wa anna hastaqallat ma ataha wakil zawjiha ta nuna ta ga karancin abin da wakilin mijin nata ya bata ne shi ne ta kawo ko kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi aiko min da takardar saki kuma ya aiko min da dan kudi dan kadan wato ta nuna abin ne wannan hadisi ga shi a ƙasa barin karanto mana shi gaba daya a cikin riwayar Imam Muslim a nan mutum 1480 an kafa mata binti Qais daga Fatima ƴar Qais anna Aba Amr ibn Hafs take lamba Abu Amr dan Hafs talaqa al-batta yayi mata saki wanda har ya kai uku mijinta kenan wa huwa ra'id a hariba rana fa arsala ilaiha wakilahu bi sha'ir ko a dauko da wakilin shi a kawo mata ainihin sha'ir atta ko aburo fa sakhatahu sai ta fishi da dan abin da aka aiko mata fa kana ko kuma ta nuna fishinta ga wakilin fa kana sai shi wakilin ya ce wallahi ma laki alaina min shay'in ba ki da wani haƙƙi akan mu mun ga dama ne wannan din ma kawai mun baki fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa zakara dalika da sai ta je ta ga annabi wannan magana nisa wakilin ya ce ba ki da wani haƙƙi saboda saki ya kai uku idan miji ya saki mace ɗaya to idan ki tashi za ki idda a ɗakin mijinta doka farko kenan doka ta biyu duk abin da ya shafi rayuwarta cinta da shanta da haƙƙoƙin asibiti da komi da komi zai yi mata kamar tana nan a cikin igiya auren shi babu bambanci da ita da sauran matan shi ba za a bambance ba inna ma kaɗai ba za a ba ta girki ba ba zai shiga ɗakinta ba sai in ya huce ya dawo da ita idan ta gama iddarta a nan ɗakin mijin haƙƙin shi ne na ɗaya ya ɗauke ta ya kai ta gidansu haƙƙin shi ne wato haƙƙinta ne a kan shi ya kwashe kayanta ko ya ɗauko mota ya kwashi kayanta gaba ɗaya ya kai har gidansu na uku haƙƙi ne wajibi dole a kan shi ya kawo wani abu ya bata in mai wadata ne ya bata mai yawa in talaka ne mai fama da kunci ya ba ta dan abin da ya sauƙaƙa wannan tsari kenan dangane da matar da aka yi mata saki daya idan saki na biyu ne shi ma haka daidai wa daida to amma in saki na uku ne wanda ya kai ƙarshen aure ya gama ƙarewa to a nan kyautatawa ce kawai za ta kai ya baka ta zauna a ɗakin shi ta idda amma ba dole ba ne ba haƙƙinta ba ne yau aka sake ta to yau za ta bar gidan amma in ya ga dama ya taimake ta da idda za ta yi idda to wannan kuma a cikin taimakon shi ne abinci ba zai ba ta abinci ba ba zai mata komai ba auriya riga ya kare wannan kyautatawa ma ba zai kawo ya ba ta ba sai in ya ga dama yanzu ba dole ba ne to wannan matar an yi fake na daya an dawo an zauna an yi fake na biyu an dawo an zauna an yi fake na uku to dan haka fake na uku sai mijin ya aika mata da fake kawai ta kwashe inata inata amma da yake ya zauna da halin sai dan aiko da wani abu sai ya bata idan kun ba san cewa abin ya sha banban da irin na baba ma'ana da an saba aka mata 250 ko 200 ko makamantan haka dan sai daga an kawo 200 shine sai fere ne abin misali nake muku shine da kuka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ga dan abin da ya aiko da shi shine sai aka ga ka kira wakilin to kai yaya kuka kawo ka ba shine sai wakilin yake cewa ai wallahi baki da wani haƙƙi ma akan ba wani abu da ya cancanta ba ki a bisa dole wannan ma mun kyautata miki ne to ash-shahid anan shine kun ga aka ce wa amara wakilahu ya umarci wakilin shi sannan mai riwaya sake cewa wa annaha istaqallat ma ataha wakilu zawjiha tayina abinda wakilin mijin nata ya bata ni abinda yasa aka kawo wannan hadisi anan babin tauhidi tare da cewa hadisi yana magana a babin fiqh ne na fiqh shine mas'ala ce dangane da abinda ya shafi sunan Allah al-wakil sai kuma aka bi sunan al-wakil ya zo a cikin wannan hadisi ba da nufin sunan Allah ba shine ake so a gane to me ma'anar shi shine ya zo da ma'anar wanda ya wakilci abokin shi ne a wajen sakin matar shi a karkashin haka ashe sunan Allah al-wakil idan kuma yanzu na tura wani ya je ya nuna wani abu wanda zan iya tsayuwa da abin amma na sa shi ya yi to za a kira wannan mutum al-wakil shi ma to kiran shi al-wakil baya nufin an kira shi da sunan Allah sunan ne kawai ya yi daya abin da karatun ne ke so ya ce kenan sunan ne ce والعزم ايضا يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الادميين كايقاء العرب سواء انت فك ودان دبا العرب بما سوما سكان فدي كلمه سنن الوكيل وان ده فك وكيل تاوا ده وتا حركه تا ان ادم كما يد العرب ما سك كيرا وان ده يكي شغبانتي وانا الامر ني ان ادم وكيل حتى ودان دبا العرب بما سك ني حتى دين بدا ما ني تي وعلى كفن انه مولى الذين امنوا Allah maula ne mijiɗincin al'amari ne ga waɗanda suka yi imani to yanzu kun ga sunan maula sunan Allah ne fi qaulihi ga idda Allah ya faɗi wannan magana yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu abin da yasa ko Allah madaukakin sarki ne mijiɗincin al'amari waɗanda suka yarda da shi ne wa annal kafirina su ko kafirai la maula lahum ba su da wani mijiɗincin al'amari kun ga annin Allah ya kira kanshi maula sannan kuma kafirai yake su ko ba su da maula wa qala azza wa jalla sannan Allah mai duwa da daukaka yake wa li kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabuna kowanne daga cikin ainihin wato magada daga cikin abubuwan da iyaye da dangi suka bari kowa mun sa mishi magaji yanzu anan kun ga magaji ɗanki zai gaje ki ɗanki za ta gaje ki kanin ki za ta gaje ki idan ta kai babu waɗanda za su gaje ki daga cikin ƴaƴa ko makamantan haka to yanzu mijaji an kira shi maula kuma Allah shi ma maula kun ga sunan ya yi ɗaya ko baya nuna cewa an kirayi magaji da sunan Allah ko kuma an kirayi Allah da sunan magaji sunan ne ya yi ɗaya amma ma'anar kowace da fata wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atini bi kuma Allah yake mun kuntu maulahu wanda biyo wadda ni maulan shi ne ni mai gidan shi ne fa aliyun maulahu to sayyidina ali ma mai gidan shi ne wannan hadisi yana bayyana falala da darajar sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wannan hadisi ya zo daga sahabbai masu dingin yawa daga cikin hadda shi kanshi sayyidina ali ya rawaito shi sahabi abu ayyub al-ansar ya rawaito shi sa'ad ibn abi waqqas abdullah ibn abbas انس بن مالك ابو هريره ابو سعيد الخدري البراء بن عازب وريضه ابن الخفي دكا تسريت ايضا وانا حديثي ما بشك بان جمع ده ان جمع وانا حديثي ابن ده حديثي يكي مونا من الشيني دي شيني النبي مولاني موجوداني تو عند بيوة ده النبي موجودان شيني كمان مؤمنا وانا مؤمنا بنا ده الله موجودان بني تفين ده الله كنين كي توافع علي مولاه aliyu ma mai gidan shi ne to yanzu mun yi da aliyu ma mai gidan mu ne abinda wannan ke nunawa yanzu sunan Allah maula sunan annabi ma maula sannan wanda uwar shi ko uba ta mutu zai ci gado a larabci shi ma ana kiran shi maula kalmomin ne suka yi daya sunan ne ya daya amma ma'anar kowanne tana daukar wata fassara daban وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن زيد بن حارثة من اشتد ضعفه وعن ابن أبي طالب وزيد بن حارثة في فتنة حمزة وعند الكتيش بطخان جعفر بن أبي طالب وعند سيدنا علي ترد عينه علي بن أبي طالب بزيد بن عينه واتو حارثة لكتين ويكتين ومد أر حمزة ودى حمزة ورسي يبي قال من زيد ثم قال صلى الله عليه وسلم هيك زيد أنت أخونا كي أمني ومولانا كما كي مولاني تومي مولاتي تومي أنا كي برورا باورني ينزقون ذا وعين ذا مولا جاء الله تكي نسم مجد انتي أبن بوتاوا مولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تكي نسم مجدا مولا جاء سيدنا علي تكي نسم مجدا مولا وعين ذا ما هيفين شرفه yake daukan mutum babu mizaji to mun kuma kalmar maula da ta zo kan zai da ta zama jimaje bararran bawa ko bara kin yi duk da kalmomi gaba ɗayan su irin su daya shi ne ɗaya ne amma ma'ana ko ce da fata shi ne malam da kanshi sai yake cewa a hawancin hadisi da makaranta hadisin ainihin zaid ibn al-Bukhari da yake shi hadisi da sahihi mana yake cewa fa alqa asmul maula aidan ala alal maula min asfal ana kuma kun ga sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi son musulmin maula na daga wanda yake kasa yayin da mai gida a kira shi maula to yayin gida ta shi ma sai a kira shi maula bara kama ya ka usmul maula ala maula min a'la kama yadda mai gida a kira shi maula to yayin gida ma sai a kira shi maula mun tabbataccen abu ne a larabci kun malaman hadisi na sun karbi haka kamar Abdullahi ibn Umar sai a ce maula mai gida na fi hukun bararren bawan shi ake mishi maula bara dan haka ku kiyaye haɗuwar kalma ko suna ɗaya ba ya lazimta ma'ana ta zama ɗaya a ƙarƙashin wannan ake buƙatar kullum ki rinƙa natsuwa idan kin ji kalmomi sun zo irin haka in ba haka ba sai a samu ainihin wato matsala misali yanzu a harshen Hausa in aka ce ƙarya kowa ya san abin da ake nufi da ƙarya wani nau'i ne na ƙoƙo ko mafaki ɗani dai na duma wanda ake amfani da shi a wajen girki a ƙasar Hausa sai ce ƙarya don haka sai kice ƙarya ta ta fashe kai ka fi ka siyo mini ƙarya ka siyo wadda ta sha zane mai kyau ƙarya ke nan ya zama container abin da wani abu yayin da in kika tafi wurin ƴan goro da ƴan azara in kika ce ina son azara ƙarya guda sai kuma sai su ƙirga miki goro guda ɗari ko su kirga miki azara guda ɗari to yanzu kalmar ƙwarya a can ta zama wancan ƙaton masaki ko ƙoƙo a nan kuma ta zama ƙwaya ɗari to kun ga a nan suna ya ɗaya amma ma'anar fa ta sha bambam ki sake ɗaukar misali sai a ce wance ta yi ɗari ya ke nufi ciki ya faɗi kafin lokacin haihuwa sai kuma a ce na ɗora wa ƴata talla ta je ta yi ɗari ya ke nufi kayan ya kike kiɗewar kaya ɗari ba ta yi ciki ɗari sannan wanke tayi waji ta tafi gidansu me yake nufi ta yi fushi sannan wanke ta baka wajin jego shi kuma fa abin da ake sawa a tsaye kun ga duk menene nan sunaye ne suka ɗauko amma ma'anoni fa sun sha bambam to waɗannan sanannun abu ne a cikin harshen larabci ana kiransu jinas a cikin harshen Hausa ana kiransu kalma mai harshen gamo a cikin turanci phonetics da phonology da grammar da wane ne ana kiransu homophones kalmomi ne waɗanda za a ji irin su ɗaya amma kuma ma'anarsu ta sha bambam to idan mutum bai ƙware da sanin waɗannan a larabci ba zai yi shirki misali yanzu a cikin alƙur'ani mai girma inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا الله yake mun aiko muku da manzo ya ku musulmi kamar yadda muka aiko wa da fir'auna manzo sai shi fir'auna ya saba wa nashi manzan sai muka kama shi fir'auna kama mai tsanani anan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan فعصى فرعون الرسول kalmar rasulu 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 ta zo wurare uku kalmar rasul ta farko tana nufin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalmar rasul ta biyu tana nufin manzo Musa, kamar yadda kalmar rasul ta uku take nufin manzo Musa. Inna arsalna ilaykum rasulan, mun aiko muku da manzo. Waye manzon? Shine Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, kamar yadda muka aiko da fir'auna manzo shine Musa. Fa'asa fir'aun ar-rasula, sai shi fir'auna ya saba wa nashi manzon shine manzo Musa. Kun ga amin? Sai kun natsu. Ana hawo suka ce annakiratu idha u'idat nakratan kanat aynal ula, suna ne ya zo ba alif da lam, sai aka sake maimaita shi a yadda ya zo a gaba babu alif da lam. To na farko ne shine wani mutumi ne ya zo, sai kuma shi mutumin na tafi. Don haka mutumin farko da na biyu da ɗaya ne. Mutumin ya zo kuma mutumin ya tafi, shi din ne dai. Amma wani mutum ya zo yana cikin tambaya, sai ga wani mutumin ya zo ya nuna kuma wani ne daban. To an nufira ta suna kuma idan zai da alif da lam, idan aka maimaita shi a gaba tare da alif da lam, shi kuma na farkon ne shine an nufira ta idza u'idat ma'rifatan kanat aynal ula, shine a iktabat at-taghyir, ba na farkon bane. Da yake kama inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, mun aiko muku da manzo wanda yake shaida akan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, kamar yadda muka aiko da fir'auna manzo, sai ya zama tunda sunayen sun zo da na kira ke na farko da ban naji daban. Amma an nikira ta idza u'idat ma'rifa, sura ne aka kawo shi ba alif da lam, a gaba sai aka maimaita shi da alif da lam, sai ya zama na farko ne. Dan haka kama arsalna ila fir'auna rasula, kamar yadda muka aiko da fir'auna manzo, sai shi fir'auna ya saba wa manzon, wannan manzon na farko kenan. Abin da ya kai ni da kawo muku wannan misalai duk da an shiga sarƙar wani hau, shi ne kalmar rasulu 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 sun zo a cikin aya ɗaya sau uku, amma kowace da ta zo kuma akwai haƙiƙanin ma'anar da take ɗauka. Mawaƙin Hausa Shata yake cewa bin ba ni in sheƙe ayata, yake bin ba ni in sheƙe ayata, sai ce in komai kuma ba a komai, sai kuma yake komai ce duk sai a bani. In ne sarkin shanun katsin haraka balan gwaggo, sai yake binni ba shi ya sheƙe aya shi, in yake binni yana nufin binnin katsina. Sai yake in komai a nan in yi duk katoɓar da zan yi da duk ɓanɓarnar da zan yi da duk gangancin da zan yi, sai yake kuma ba a komai. Komai a nan kuma shi ne hukunci. Sannan kuma sai na uku yake komai nufi ko kuma komai nufi duk sai a bani. A nan kuma duk buƙatar da na kawo na ce ina son mota ko ina son gida ko ina son kaza sai a bani. Yanzu kun ga Shata a cikin jumla ɗaya ya yi amfani da kalmar komai komai sai uku, amma ko sai ma'anarta daban. Banda yake in komai a nan in zo dukka tobarar da zan yi zan yi, kuma ba a komai. Abinda yake nufi da komai a nan shi ne hukunci, ba hukuncin da za a yi don ni ɗan zata ne. Na uku kuma sai yake komai nufi duk sai a bani, duk abin da kuma nake so sai a bani. Yanzu kalmar komai 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 ga su ta zo guda uku a wuri ɗaya, amma kuma ce ma'anarta daban-daban ko? To haka abin yake. Dan haka ku kiyaye, dan an ji ana kiran wani bawa daga cikin bayin Allah da wani suna daga cikin sunayen Allah, ka a ce ya kuke kiran shi da sunan Allah? A'a, suna ɗaya ne dukkan malamai suka haɗu akan cewa bai halatta a kira kowa da shi, kuma ba a taɓa samun wanda ya ganganci ma aka kira shi da wannan sunan ba. Tun da suka daga fadadin an kira wani a ce mishi Allah ba, in dai ba sai faye da ke ganganci ba, su ce kai ma Allah kai ma Allah kai ma Allah kai ma Allah mu ma Allah ita ma Allah kowa Allah. To wannan kuwa kwarkwarantewa ce. Amma hakika wanda yake lafiyar shi man yana cikin hayyacin shi da kwaikwayon shi, ba zai ba kira shi Allah ba, ba kuma zai kira wani Allah ba. Zama kun fahimci wannan da kyau? Idan kun gane wannan maganar da kyau, dukkan waɗannan karatuttuka da muke ta yi wanda za mu ci gaba da yin waɗannan irin karatuttuka har nan da 'yan kwanaki masu zuwa, waɗannan irin misalan ne malam yake ta buga muke, domin abin da ake so ku gane daga cikin fahimtar tauhidi ta gaskiya, sai kun gane cewa ko da wani bawa daga cikin bayan Allah an kira shi da wani suna daga cikin sunayen Allah, to wannan sunan da aka kira shi ba zai kuma ba shi ma'ana irin ma'anar da ke da siffar Allah ba. To in kika wa Allah irin wannan sanin cewa babu kamar shi a wajen sunayen shi da ayyukan shi da matsayin shi, to kin san Allah hakika ne sai ki ci gaba da bauta mishi. Amma in kika ga sanin Allah a haka, to za a samu matsala wata rana za ki ɗauki Allah ki dawo da shi ƙasa da martabar shi, ko ki ɗauki wani bawa ki kai shi ya tsaya matsayin darajar Allah, ko kuma ki haɗa wani bawa da ainihin Allah maɗaukakin sarki a matsayi ɗaya, ko kuma ki sauke darajar Allah ki daidaita shi tare da wani bawa. To kin ga in haka ta faru, matsala mafi girma ta faru ita ce shirka. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Wannan kenan. To sai mun yi cigaba da cewa فكل وقتي تبي قام عليه في مولا دين ممكن da yace bawa ya anta ko mallaki bawa sai ya anta shi, to shi ma za a kira shi maula. Wa qawa anan mu'ta ismi maula, haka kuma wanda aka anta shi ma za a kira shi maula. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama fi khabari aisha radiyallahu anha, a cikin hadisin as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda, tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annani ra'atu nikaha bi ghairi idni wa minha fa nikahuha batil, mata duk da ke aure ba da izinin waliyin ta ba to auren ta batacce ne, kawai sai ta ɗebi jiki ta je ta yi aure a wani gari ko a wani wuri. Wane ne waliyin ta a wannan lokaci? Shi ne ubanta, kowan ubanta, ko kanin ubanta, kowanta, ko wani wanda walittaka aurenta take hannun shi. Sai ta je wani wuri daban aka ɗaura mata aure, to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa wannan aure ɓatacce ne. Na'am. Yanzu a yi abin da ake cewa kalmar waliyyi da annabi ya amfani da yake bi ghairi izni waliyyiha, waliyinta mai ma'anar waliyinta na ɗaurin aurenta. To an kuma kun ga an jima za kuma a ji ta ce inna waliyallahu, ni Allah ne waliyi na majibincin al'amarina. To kuma a ce to ke ba a gane ba wani ne majibincin, sai ce a duk maganganun daidai ne, Allah waliyinta ne. Me take nufi? Allah mahaliccinta ne, abin bautawarta ne. An kuma ta ce wanta waliyinta ne, me take nufi? Wanta maɗaurin aurenta ne, ni ma daidai ne. Kalmomin ne suke da amma ma'anar kowace daban-daban. Sai mun yi cewa faqad alqa Allahu thumma rasuluhu thumma jami'ul arab wal azam ismu al-mawla ala ba'd al-makhluqin, a ƙarƙashin waɗannan bayanan namu kun ga kenan Allah da manzon shi, ko kuma Allah madaukakin sarki sannan sai manzon shi sannan dukkan laraba da waɗanda ba laraba ba suna ambatar wasu daga cikin halittu da cewa maula. Wallahu jalla wa ala al-wali, Allah kuma shi kanshi shi ma suna ne daga cikin sunayen shi al-wali. Wa qad sanna Allahu nabiyyahu waliyan, kuma Allah ya kira annabin shi da cewa wali. Fa qala Allah madaukakin sarki ke cewa inna waliyakum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salah, ai kadai Allah da manzon shi su ne majibantan al'amarinku, ma'ana su ne waliyanku. Wallazina amanu, ne bayan Allah na gari, yuqimuna as-salah, su ne waɗanda suke ɗaura sallah, su ma waliyanku ne. Yanzu Allah wali ne, manzon Allah wali ne, mu'minin ya waliyai ne. To me kalmar take nufi? Allah wali ne shi ne Allah abin bauta ne. Manzon Allah wali ne, manzon Allah kuma ana nufin majibincin al'amarin mu ne, shi ya kula da addinin mu, shi ya zama da littafi daga Allah, shi muke ne. Mu'minin kuma da aka ce waliyai ne suna, abin da ake nufi shi ne masu ƙaunar junan su ne, majibincin al'amarin junan su ne, masu zuba wa juna asiri ne. A ƙarƙashin wannan kuma kalmomin guda uku da suka gaskata a kan kowane ɗaya sun ɗauki kowace ma'ana da ta dace. Mana yake musamman ma ga ha'ula'il mu'minina aiban, sai Allah madaukakin sarki ya kirayi waɗancan mu'minin hawaye alladina wasafahum fi hadhihi al-aya awliya al-mu'minin, kun ga a cikin wannan
wannan ayat da muke gama karantawa suna mu'mini sai Allah ya siffanta su da cewa waliyyai ne yake nufi da wannan shine masu rufawa juna asiri ne kamar yadda ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu man yu'minu kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da mu'min tsakanin shi da ɗan'uwan shi mu'mini suna ainihin rufawa junansu asiri ne dukkan mu'mini ina ƙoƙari ya tona asirin ɗan'uwan shi mu'mini bai zama waliyyin wancan ba dukkan mu'mini ko da ke ƙoƙari ya zai rufawa ɗan'uwan shi mu'mini asiri to wannan shi ake kira mu'mini da gaskiya a ƙarƙashin wannan ashe abin da ake nufi da wulawatin mu'mini ba'dhum ba'da wato ƙauna da jiɗinta ana nufin rufawa juna asiri وآمنا أيضا ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض سمي أبنجز المبواب أو ككا لمن بابان يسند مؤكا كيوا مؤمنين ما سأولهم قوم الجنين في قوله أعد أن أوكي والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض من سلماتهم sashin suna rufawa sashi asiri abinda ake so dukkan abinda ya kama na rufin asiri da zaki ya yar uwarki mumina ki dukkan abinda ya kama na rufawa dan uwanka asiri da baka yi kai wannan rufin asiri yana daukar salo da gwargwadon yadda taimako ko bukata ta kama shi wannan dan uwa misali daga cikin rufin asirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadantar shine ka haka kabarin dan uwanka musulmi sannan ka dauke shi ka saka shi a cikin ainihin kabari sannan in ka zo yi mishi wankan gawa ko ka zo sanya mishi likafani in ka ga wani mugun abu kar ka faɗa wa kowa a duniya to wannan nau'i ne na rufin asiri wanda ake neman mumuni wa dan uwan shi daga cikin nau'in rufin asiri ne wanka ba su da abincin da za su ci a gidansu sai ku tafi da kanki ki je a ɓoye a cikin hijabi ba wanda ya gani ba wadda ta gani ki faɗa ɗaki zai ki kai mata abin da asirinta zai rufe sai dai a ganta cikin rufin asiri ba a san daga ina abin ya zo ba amma yayin da za ki riƙe a hannu ki tafi kai mata ba nan ne laifin yake ba yawa aka haɗu da ke sai kici Allah ya wanke mijin ya kasa ciyar da ita sai ni nake ta ciyar da ita ma wallahi sama abin ya zama mana ala kaka Allah ya kiyaye ka ciyar da akuya ta ba tana fusa da ninka to sai an jima ayya kin ba ta lada babu lada ko kaɗan domin da ki yi abin cikin rufin asiri ba sannan kuma kin yi abin a cikin jeri hannaye biyu ku dubi dama da hagu babu waɗanda zai kai su zumunci don irin su ɗaya haɗuwa suke su biya wa juna buƙata amma manzon Allah ya ce ana so ka ɗauki sadaka da hannunka na dama ka baya yadda hagu bai gani ba ku gaya min yadda wannan abin zai yi shi ne in ka sa aljihunka ka zaro ta hannun dama a koyo a koyo kar ka saki hagu ka gani ka miƙa idan har kika iya sadaka irin wannan wanda za ki bayar duniya babu wanda ya sani to ranar alƙiyama Allah zai ɗauko ki ya saka ki a ƙarƙashin inuwar al'arshin shi a ranar da babu wata inuwa sai tashi
ina daga cikin almajiran sayyidina Ali akwai hadisan shi birgit suna cikin sahihul bukhari ana yi mishi wanka yana ainihin dariya akwai ƙanin shi kuma kowane shi shi kuma rabiya ya rasu yana kwanci a ƙasa sai aka je yana kwaɗa wa jama'a kira yana cewa ku marnaba ku zo ku yi min wanka ku shirya ni saboda ga manzon Allah can yana jiran a kawo ni sai haka ba wani abu bai kamata dan kina wanka kina ga wanka kin ga ta ƙalƙale da dariya ko kuma ta yi murmushi ki ce ba ko dai bai mutu bane ha shi mutu alhimi ne ya gani kamar yadda kina tare da yaron ki yana bacci sai kije yana dariya ko yana murmushi me kike fasarawa cewa mafarki yake ne wa ga wani abin da duniya mafarki haka kuma kina zaune sai kije yaron ki ya tsandara kuka a bacci ko ya ragana ko ya firgita ko ya murkuta fuska ko ya yi tsaki nan kuma dalili ne akan ya ga wani mugun abu ko abin da ke bata mishi rai ko haka gawa kine mata wanka sai kiga ta gintse fuska sai kiga kamar ta yi motsi wani abu ya soke ta haka sai kiga gawa ta ainihin kuka haka sai kiga hawaye yana zuba in kin ga haka ba gudu baki ba dalili ne akan cewa Allah ya kiyaye ta yi mummunar cikawa to abinda ake nema da ke a waɗannan hanaye guda biyu shine halin da ke gaggawa tana cikin fara'a ko farin ciki ko murmushi sai ki ta bada labari ki je ki ta faɗe ki ce ai baba ku da nake mata wanka dariya ta rika yi ma murmushi ta rika alama alheri ya tabbata gare ta amma idan zunubin abu ba to wannan ko ɗayanta ko waye a duniya ko mijinki ko wane ne kake faɗa idan kika faɗa to kin ɓata ladanki kuma ba ki zama waliya ta gargare ta ba abinda Allah ko yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd sunne ne maza da mata suna rufa wa juna asiri ne wannan rufin asiri ya faru a tsakanin malamai amma da al-Imam Lays ibn Sa'd al-Misri Allah madaukakin sarki ba farta mishi ya zo kasar Madina sun yi karatu tare da Imam Malik a Madina ya koma gida can kasar Masar ya zama malami babba har ma malamai suna cewa ai karatun shi yafi na Maliku yawa sai dai shi dan kasuwa ne sai Allah ya mai da shi attajiri mai kudi ba mamanta ba kudi sai ya samu labarin Imam Malik ya shiga halin kuncin abinci da bashi aka ce ya dubi maƙudan kudi raƙuma raƙuma tun daga kasar Masar har Madina ya aika wa Imam Malik ya hada da takarda cewa labari ya zo gare ni cewa halin kunci na talauci da bashi ne maka yawa har kana kokarin ka daina karantarwa sai ce to ka sani da cewa mu kuma nan Allah ya wadata mu dan haka ba daidai bane muna ji muna gani mu bari har bashi da wahalar rayuwa su saka daina karantarwa dan haka zauna ka ci gaba da karantarwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu da saƙonin mun aiko maka an ji wannan kudi da ya aiko da Imam Malik Imam Malik sai da ya biya bashi ya sai wa iyalan shi abincin shekara sannan waɗannan kuɗi Imam Malik ya aje duk shekara in ta kama sai sai wa iyalan shi abinci gaba ɗaya da ka kuɗin ce fa ne ya basu har ya rasu wannan ne yake nunawa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'minin sashin su mijin su da matan su masu rufa wa juna asiri ne mu'min yana wa'azi farin ciki ne gare ka a ce talauci da yunwa ya kore shi har ya daina yin wannan wa'azi a matsayin ka na malami ba abin farin ciki ba ne in dai malami ne kai amma in har ka zo kana farin cikin cewa ai yunwa da fatara da bashi sun yi wa wani yawa ya gudu ya bar garin kowa daina karantarwa kowa daina limanci ka zo kana murna yana nuna kai ulama usuli kai mugun malami ne kai malamin shaidan ne ba malamin Allah ba malamin Allah so yake dukkan wani malami asirin shi ya rufi don da'awar musulunci ta ci gaba wannan yake ce malanta ta gaskiya to mun ma mun zanta a cikin tarihin Imam Malik da kuma tarihin Lays ibn Sa'd abin da yasa Allah ya kara mishi yarda yana da almajiri sai ga almajirin ya dade ya daina zuwa makaranta bikin da shi lafiya yace wallahi jalin shi ne kai rayuwa ta rikice mishi yanzu ba ya zama a garin shi yake ba a ganin shi a makaranta Imam Malik Imam Abu Hanifa yake ka je ka share shagonka ka zo ka karbi jali aka ce dubi ma ko dan kudi ya ba shi ya kafa jali to wannan ita ce malamta ta sunna ya za a taimaka wa juna ya za a ga rufin asirin juna idan rana girkin wanke aiki ne mata yawa ba komawa daki zaki kina tuntura gudi gudi a gado kina dariya kina murna ba saboda me saboda gida ya rikice gida ya tade ranar girkin ta miji ya ji haushin ta kina murna ke kuma ba ki zama waliyar ta ba Allah ko cewa yake wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd mu'minin mijin su da matan su mijin cikin juna ne masu rufa wa juna asiri ne kina kana ganin aiki ya maka yawa sai ki zo sai ki karbo wani bangare na aikin ki taya ta a'a ke ba ki da yaya sai zaman gari yawa ya ba ki da wata wahala ita kuma tana da yaya biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko makamantan haka ni rani sai ki dauki wankan yayan ki rinka mata ita kuma ta kula da girki sannan har mun Allah mun gane wa matan shi haka idan aiki ya kaccade musu sai ka kawo musu shara ko musu wanke-wanke ko makamantan haka nan Allah ko ya fi kowa daraja tun daga duniya har lahira gaba daya amma nan Allah yake tsibina ya mata shara a gida nan Allah ya musu wanke-wanke saboda rayuwa ɗan rufin asiri ce so ake a taimaka wa juna ba so ake a ga wanka ta gaza a yi mata dariya ba ba so ake a ga ƴaƴan wanka sun lalace a koma a ne mata dariya ba ba so ake ranar jarabawa ƴaƴan wanka sun faɗi jarabawa ni ko ƴaƴana sun ci sai in shiga ɗaki ina ta bariya wallahi wallahi wannan ba shi daga cikin wilaya da Allah yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd sai yake in ma taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun fil ard yake in har ba ku nuna wa juninku irin wannan ƙaunar da rufin asiri ba to bala'i zai faru a duniyar nan barna za ta faru yanzu tana faruwa ko za ta faruwa tana faruwa kullum abin da kike so kishi yake ta samu matsala da mijinta kullum abin da kike so ya za ki haɗa kishi yake faɗa da surukarku kuma abin da kike so yawa zai bayyana cewa ƴaƴan kishi yake ba su iya ba ƴaƴan ki ne suka iya babu imani a nan babu wilaya a nan in ka ko san ku ta je ta yi nazari yawa kike zama da kishi yake zama ne murgun asiri yawa kike zama da ƴan uwanki a ce ba kishiya ba dawa da kanu ne suka haɗa matansu a gida ɗaya yawa kike zaune da matar ainihin wato kanin mijinki ya kike ganinta ya kike fatan mata alheri ya kike neman asirinta ya rufe gwargwadon imaninki kenan a'a ya kike fatan sharri ya afko mata ya kike fatan asirinta ya tonu ya kike fatan ƴaƴanta su lalace to wannan kuma da gwargwadon yadda sharri ya kai gare ki kenan don haka ku tsaya ku yi gwargwadon mun tara ku ne a nan gaskiya don wa'azi da fahimtar da ku ba haka ba asalin littafin nan akan tauhidi yake magana idan da nazariyar da za mu karantar da littafin nan nazariya ce ta zammar abin tauhidi ina tabbatar muku da cewa salon karatu da karanta littafin zai canza salo amma abin da muke so shi ne in an samu wani wuri da zai gyara hali ya tsaftace mijinki ya yi murna cewa wa'azin azumi da kika zo ya yi tasiri a kan ki domin mai ne a tsaya a fara muku gaskiya don ku gyara kuma waɗannan nassoshi da muke karantawa fa muna so ku gane ma kana hadisan yuftara ba ƙarya ba ce ƙur'ani ne tun daga saman bakwai kuma ƙur'anin nan wa aka aiko mala'ikan da yafi kowa daraja da ƙarfi shi aka aiko sannan aka zo aka girke ƙur'anin nan a sama ta ɗaya a wani watan aka yi haka a wannan watan na ramadan a wani dare a daren lailatul qadri sannan aka ci shekara 23 ana aiko mala'ika dubin daga sama ta ɗaya zuwa duniyan nan yana kawo shiga fiyayyen halitta ma'ana goma da goma sai ɗan gata maganar Allah ce wadda ta fi kowace ƙur'ani ya fi a taura da injila da duk wata takarda da Allah ya ba wani annabi sannan ya aiko mala'ikan da ya fi kowane daraja zuwa ga annabin da ya fi kowane kenan zuwa ga al'ummar da ta fi kowace amma an tara aiki da littafin dan haka ku kiyaye idan ba ku yi aiki da littafin nan ba to ya nuna kaskantattun mutane ne kuskure ya faru suka samu littafin da ya fi kowane daraja dan haka kowace ta zo ta je ta dubi wannan matsalar da na faɗi tana daga cikin matsalolin da ke damun mata a duniyar musulunci ba wai a ƙasa arewacin Najeriya ko Hausawa ko Yarbawa ko Bawa kawai ba duniyar musulunci kasiba wannan na daga cikin cutar mata musulmi tun daga Makka har Madina a Makka wani malami yake ba mu labari yace ai yana mamaki da ake hada matan aure biyu a gida daya a Najeriya kuma har su magana da juna muka ce sosai har su kwanta daki daya yace kadija yace a Makka in abin yayi sassauci shine ka hada su wannan tana hawa na uku wannan tana hawa na hudu sannan har abada ba za su magana ba ba za su je gidan juna ba, ba za su kalli juna ba, sai in wannan ta ji labarin wanta ta haihu ne, sai ta dan lotso daga sama, sai da ce a cikin haihu ne sai Allah ya raya, sai ta koma. Ba za ta je danin dan ba, kuma in ma har da za ta fito ita wacce ba za ta yadda ta ba ta danta ba. Take in baki shi ya dana ta taba ina inda zahunci ne wannan rashin fahimtar addini ne in ba haka ba kishiya ba abokiyar gaba ba ce haka ya kamata ku je ku kowa ta je ta nazarin yaya rayuwa take Allah ya taimaka wa kana azza wa janna Allah wanda yake da gwana da daukaka yake annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim annabi wa fi kaunar mu'minai fiye da kaunar da suke wa kansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi nuna rufin asiri ga mu'minai fiye da yadda suke rufa wa kansu asiri haka abin yake nan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi ki kaunar ki kaunar kanki ya fi ki kaunar da kike wa danki amma yake na qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mun ruwa muku daga cikinku mutum ne ba aljanni ba mutum ne ba mala'ika ba mutum ne ba dabba ba wani ne ka dai duk wani alheri duk wani abu da zai wahalar da ku mun zanna jin ne yana jin zafi man abu sannan da mu'minin mu'min rahim yana tausasa mu'minai na bin su a sannu a hankali kuma yana jin tausayin su haka abin yake mun Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi ka san kanka ya fi ka san ƴaƴanka ya fi ka kula da dukiyarka ya fi ka komai dan haka mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min al-abi ahna wa min al-ummi arhamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka ko ya fi ki san ainihin danki ya fi uwa san danta ma'ana sabbara ki ba makamu ko ko kake zuba suga wannan manzon Allah ne zina zai zuba wa dan ya kawo bulkodi ya sa mishi ya share mishi da hankici da komai ma'ana duk abin da kike tunani iya kwazin da zaki dan ki nuna dan ki kauna ko to inda manzon Allah na wurin sai ya nuna miki ya fiki kaunar dan naki sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi da Abu Dawud da rawaito hadisi sahihi cewa wata ran annabi ya ga wani sahabi sai ga harbiya ga ta nan tsuntsuwa ce kamar kuciya sai ganta ta rude ta yi dama ta yi hagu ta kada sai fahimci wannan kamar an kwashe mata yaya ko kwaraye sai annabi ya shigo cikin sahabbai ya ce cikin ku akwai wanda ya dubo wata harbiya yayanta sai wani sahabi ya ce eh ni ne sai ya ce ina za ka mayar mata da yayanta tare da cewa tsuntsaye ne ya halatta zai wanka uci amma yanzu abin ya ɗauki wata fassara ne manzo Allah ya san yadda uwa take rudewa aka ce an dauke mata da haka ne ba haka ba haka abin yake to yanzu annabi bai dube ta a matsayin tsuntsuwa ba bai halatta a yanka ta a ci amma ran haka ba sai ce kama uwa ma ka hada dukkan lanka da su a huta ba haka bane amma sai ce a idan uwa ta rasa danta ya bata ta fi kowa rudewa a duniyar nan shine ji tausayin ta manzo Allah ya fi kowa imani da tausayin duniya da lahira duk annabawan da aka tashi dandalin kiyama kowa sai ya yake nafsi nafsi annabi Isa ba a tunanin uwar shi Maryam kun ga kabo da kowa a duniya sai ita ba da kowa bai da wa bai da kani bai da uba bai da dangin uba bai da kowa a duniya sai ita amma aka tashi kiyama annabi Isa ce ya yake nafsi nafsi bai cewa ina uwa ta Maryam ta kanshe ki ita kuma ba ta da kowa sai shi amma ba za ta ce ina dana Isa ina dana Isa ita ma nafsi nafsi amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ya shiga ya fito ya shiga ya fito zai fadi gaban Allah Allah ya bashi yadda yake nuna mai sarauta da kasaita sannan ya ce Muhammad ka daga kanka fada abin da kake so za a yi maka mun sa ka bukata ka za a biya maka yana dagowa sai ce Allahumma ummati ya Allah al'ummata annabi ba zai ce kaina ba annabi ba zai ce sifatu mutu zahara manzo Allah ba zai ce sahabbaina ba Allah Allahumma ummati manzala sai ce al'umma shi manzala fi kowa tausayi abin da ya rawaito hadisi ra kunne yan ko a guje ko ga tabba kan shi gaban manzon Allah ashe yana communicating yana tattaunawa yana kawo ƙara ne ga manzon Allah sai Allah ummi dubi da tukuba ko yan ko a guje a daji ana tafiya sai manzon Allah yi malaba sai hange wata ɗan kasuwa wata fatake sun zauna sai kira ka yace cikin ku ai ne raƙumin nan sai da kike yace nawa ne sai ce ya kawo ƙararka yace saddara ku baro gida yaji kana cewa mataka uwar gida ki gyara tukunya babba da kyau idan na dawo za mu yanka raƙumin nan za a yi shagali saboda ya tsufa yanzu ba shi da ƙwazo za a yanka shi a cinye shi to ya kawo kukan cewa tun yana saurayi kake safara da shi kana ɗora mai kaya kana kasuwanci yanzu ya tsufa kuma za ka yanka shi ka cinye naman shi haka ce uwar gida ta gyara babba tukunya da gaske ne mutumin ya ce da gaske ne sai ya ga Allah yake to ka yafe mishi kar ka yanka shi ka je ka saka shi cikin raƙuma ya ta kiwo har ya mutu domin bawan Allah yake na yarda abin da wannan ke nunawa shi ne a yi a shaida manzon Allah na da rai za mu sheƙa da gudu ne mutum manzon Allah ba abinci abin zai zo ba ruwa ruwa zai zo ba wuta wuta za ta zo ba security ba asibiti ba takin zamani ma'ana ba 7-point agenda sai a ce manzon Allah 7-point agenda has crashed down agenda guda bakwai ya manzon Allah ta ci matsala ka kawo ɗanku tun manzon Allah zai solve the whole problems of the entire world duk matsalolin duniya zai watsake su sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mai yahuda mai suna Michael Hart yace da a ce manzon Allah yana da rai shi fa ba musulmi bane kafiri ne Michael Hart the most influential man on earth haka yace annabi Muhammad shine mutumin da yake kowa a duniya yace da annabi na da rai yake shi ba musulmi bane sai yace annabi larabawa Muhammad yace da duk matsalolin da ake fama da su a duniyan nan zai ba da shawarwari yadda za a warware su yana kashin gida yana shan kofi guda na shayi har yahudawa sun san manzon Allah gaskiya ne amma me yana su sube hasadan min indi anfusihim hasada ce ɗan ubantaka ne wai don me za su bi ɗakin Isma'il su kashe ɗakin Ishaqa kenan kinsu ne ya taso ɗan ubantaka ne domin da yahudawa da su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asalin kakan guda ɗaya ne shine Ibrahim iyayen mata ne suka sha bamba waɗannan ƴan ɗakin Hajar waɗannan ƴan ɗakin ainihin abin Sara don haka waɗannan suna ganin idan muka bi ƴan ɗakin Hajar to mun kashe ɗakin Saratu kenan to don ma a zauna duniya ita bala'i abin da bai ja mana matsala kenan kinci ne da ƴan ubantaka wanda dukkan musulunci bai yarda da su ba don haka kun ji jama'a idan da manzon Allah yana nan gare duk matsalolin nan da ake fama da su gaba ɗaya babu sauran wata matsala sai da aka sahabbai ba su rayu cikin matsala ba Jabir ibn Abdullah al-Ansari sahabi ne sauwayi sai manzon Allah kullum ya ban shi yayi tagumi haka kullum manzon Allah ya hana tagumi domin tagumi alama ce ta takaici da damuwa kai musulmi da kake da Allah ina kake da takaici har da zai kai ka ga tagumi sun ba Allah ya kira shi ce me yasa kullum yake ganin ka cikin taguni ita manzo Allah ba zan yi taguni ba ubana ya rasu an kashe shi a wurin yaki ya banni da ƴan mata kanne guda tara ya ce in yi tarbiyyar su sannan aurar da su ni kaina ban yi aure ba sannan ga bashi ya banni da shi masu bashi sun gallabe ni kullum za su yi sammako saboda suna sa rai akwai katuwar gona in ɗauka in ba su yace abin da ya kai kenan kullum zai ga na yi tagumi don Allah ki kaddara yaro ɗan shekara 17 idan shi ya kwanta ya rasu ya bar mishi ƙanne guda tara kuma ƙannen nan guda tara uwarsu daban shi kuma uwarsu daban sannan kuma uban ya ce mishi na bar maka ƴaƴan nan ka kula da su kai min tarbiyyar su sannan ana bi na bashi ka biya ki biya min da wanne wannan yaron zai je da zafi da takaicin mutuwar uban ko ko da iya rike kanne mata guda tara ko ko da shi kanshi da ya aure da shi ma yana so yayi ko kuwa da gallabar bashi da aka gallabe shi ko kuwa da tunanin yaya zai ya raba musu wannan gona hadisi ne mai sahihi cikin sahih Muslim Abdullah ibn Hiram shine baban Jabir da kike karanta a hadisi ana cewa an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullah to wannan Abdullah dan Hiram din da babbare a lokacin yakin Uhud ya kira ɗan shi Jabir saurayi ne gashi nan dan karami yace mishi ya kai Jabir a duk duniya bayan ran manzon Allah ba wanda nake ji sai ranka saboda shine ɗan shi na fari yake kuma ina ji a kokon zuciyata gobe za a kashe ni, ga bashi ana bina, ga ƴaƴa guda tara kwatsam. To na baka amana ka biya min bashi na, ka nuna tarbiyyar ƴaƴan nan ka aurar da su. Sai ce tashi ka je ka kwanta, Allah ya maka albarka. Amin ne aikin mata zai shigo idan baki shirya yaro ya zama na gari yadda zai iya fuskantar kalubalen duniya ba, ba ɗan shekara 17 ba, ɗan shekara 40 ma ba zai iya da wannan matsalar ba. Rika ƴan mata guda tara, jama'a don marika yara maza guda tara ba sun gari yawaye, kowa za ka miƙa mishi fatanya ku tafi gona. Amma ƴan mata guda tara ƴan ƙanana, sannan ku ji shi kanshi shekarar shi nawa, shekarar shi 17, su waɗannan fa daga ƴan shekara 9, ƴan shekara 10, ƴan shekara 3, haka uban ya bashi da su. Gari yawaye kwa ine aka kashe uban kashin farko da aka kashe mutane, shi ne kullum ɗan sai ya zauna ya tagumi, shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi. Da annabi ya kira shi gogowa wa annabi wannan magana, sai annabi ya ce ka kwantar da hankalinka. Bari ku ji yadda annabi yake analyzing, yake kasa matsala a faifai ya yi maganinta ɗaya bayan ɗaya sallallahu alaihi wa sallam. Yake ka kwantar da hankalinka, ka ga dai babanka yake ɗan aljanna ne. Yake da aka kashe shi a filin daga, sai Allah ya ɗauko shi ka cokan sai ya aje a gaban shi. Yake kai wannan bawa nawa, me kake so in yi maka? Ni ko zan yi maka? Sai ce ba abin da nake so irin, amma maimaita mini irin wannan kisan da aka yi don na ji daɗin shi. Ka koma da ni duniya in sake shiga jihadi a sake kashe ni domin abin akwai daɗi. Sai Allah yake kash, sai dai na yi alkawari a cikin wannan al'ummar taku duk wanda ya mutu ba zai dawo ba. Roƙi wata alfarmar. Sai ce to ka ba ƴan bayan labarin halin da muke ciki na rufin asiri da jin daɗi a aljanna. Shine Allah ya saukar da ayoyin suratu Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihuna bima ataahum Allahu min fadlihi yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khawfin min khalfihim am khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Haka ayoyi suka zo birjit sauka suke yi, suna cewa kaga wanda aka kashe shi a filin daga, karka taɓa zaton cewa wannan ya yi mutuwar banza, ba mutuwa raye ba, sunan shi mai rai, domin yana can a wurin Allah, Allah yana ci da shi, yana shayar da shi, daga aljanna Allah ya ba shi arziki, kuma yana farin ciki da halin da yake ciki, har yana neman a gaya wa ƴan baya da ke duniya cewa jama'a mutuwar shahada tana da daɗi, ku yi ƙoƙari ku samu wannan daraja. Yanzu jabin hankalin shi ya farka ko? Babanka da ya rasu ashe ba mutuwar banza ba, ya kaji babanka yana aljanna. Allahu akbar, dan nassin Qur'ani ko manzon Allah ne yake bada wannan labari, garanti gangariya da wannan. Ni biyu yake bashi da ake binka, masu bashi sun mata, ka je ka gaya musu cewa gaba ɗaya masu binku bashi mu haɗu da su a gonar gobe. Jabir ya je biyu gaya musu, kowanne ya taho gona da sassafe yana sa rai za a yanki wani yanki ne na wannan gona, ƙaton gandu ne, ƙatuwar gona ce, yayi a ɗiba a bashi. Allahu akbar, dama dabino ne wannan datti da ya ci bashi ko zai ciyar da iyalan shi. Wannan yana bin buhu kaza, wannan yana bin buhu kaza, wannan yana bin kwano kaza, wannan yana bin tiya kaza. Manzo Allah yake yau duk za a biya ku dabinon. Yabin mai mamaki ya ce da na ɗaga kai na dogo bishiyar dabino ƙwaya ɗaya da ke cikin gonar, sai na ga ƴaƴan dabinon da ke kai ba su wuce a ƙirga ba, amma sai manzo Allah ya ce min hau. To Jabir dama ɗan Madina ne, ɗan Madina ko akwai iya hawar dabino, yanzu ne ya taka sai ya hau. Sai manzo Allah ya ce mishi to fara girgizawa, ya fara girgizare shi, dabino na zuba, dabino na nan sama yadda yake ɗan ƙwayoyi kaɗan, amma ga shi nan ƙasa yana zuba ya taru. Albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dabino ya taru ya taru, sai manzo Allah ya ce mishi sako, don sako sai manzo Allah sai cewa wa dabino, sai zauna a tsakiya sai addu'a, sai ce Jabiru to ka ware a ware munnan ne daban, ɗan ne daban, wanda ya fara riɗewa daban. Sai ce to ka bi ka auna musu. Alhaji wani tiya nawa kake da ita? Ce tiya kaza. A auna a auna, an biya ka, Allah ba mu alheri, ranke daɗewa na matso dubu nawa dubu kaza. Jabiru ya ce ƙarin abin mamaki, ina auna musu dabinan, dabinan yana komawa yana cicewa. yanzu zama auna miki gaba ɗaya ce sai ga Babino ya bawo yadda yake tun farko
zama ne da gaba sai da mushi yake an biya su bashin su ko yake yake to wannan kuma ka kwafa ka je ka ciyar da marayun nan yace waɗannan yara kuma za mu taimake ka yadda zaka rike su idan sun zo kuma za mu taimaka maka yadda zaka aurar da su wannan shine manzon Allah yanzu wannan jabar agenda ne wacce yake da ita shi kadai yana da four agendas manzo Allah ya magana su balle agenda guda bakwai din Najeriya a cikin minti uku manzo Allah ma zai ba da shawara za a yi maganin ta domin kenan gaba ɗaya kamar da ya zo a cikin hadisin Abu Dharr wanda Muslim ya rawaito da Allah yake cewa cikin hadisul Qudsi da a ce za ku taru a fili guda kowa ya faɗi buƙatar shi ga Allah Allah zai biya mishi buƙata kuma ba za a rage Allah da komai ba ko to manzo Allah shine wakilin Allah dan haka manzo Allah a cikin hadisi yake cewa wanda duk wata masifa ta same shi idan ya ji zafi to ya tuna musifar rashi na ta fi musifar shi girma dan haka sai ya haƙura idan ba ban kuwa rasu sai ki tuna na'am baba na Rasulullahi abin takaici ne idan ba ban ki tuna na'am baba ki tuna Rasulullahi abin takaici ne za ki birgima za ki faɗi ki tashi za ki watsa kasa za ki yaga riga za ki kaza za ki kaza sai ki tuna rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce al-musibatul kubra ita ce babbar musiba wanda sai da bakin wasu sahabbai ya rike suka kasa magana dan da ga ce manzo Allah ya rasu wani kawai da ya tangadi ya fadi shikenan sai kasa motsi gaba ɗaya ya dauke wuta gaba ɗaya ya kasa magana ya kasa tashi ni da ya rike ce shine sayyidina Umar sai zari kan sakalin shi takobin shi ce manzo Allah ba mutuwa ba ya tafi ganawa da Allah ne duk wanda yake manzo Allah ya rasu sai ya daga kanshi haka ya rika sa a masallaci dole ka gaba ki kai shiru kana wani share majina ya faga takobi zai sare wuyan ka ka ga mutu ya ce a zan ta gadowa kaza 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 haka kika yi kice sai da sayyidina Abubakar ibn Siddiq ya zo ya kwace su daga wannan irin imuwa ya zo ce sayyidina Umar sauka daga kan minbari sayyidina Umar ya sauka sauka daga kan minbari sauka sai ga sai fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ya karanta hudbatul haja ya karanta ana sai ce gaba ɗayan jama'a sai suka rabu da Umar suka dawo wurin Abubakar sai karanto aya alquran amma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila kanabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra allah shay'an wa sayajzi allah ash-shakirin in zan allah dama ba ya zuwa ta bane a duniya mun yi mu cikin mun tsani mun gani ko kafin shi sun rasu sun mutu idan yi rasu ko kuma aka kashe shi sai ku rida ku tsaya ku ji da kyau duk wanda ya rubo bar addini shi ba zai cuci Allah da komai ba waɗanda kuma suka tsaya akan addinin Allah zai biya su wannan aya ana sai ce sai muka zama kamar da ba taɓa jin ta ba sai ranna ana sai ce duk inda ka shiga cikin lungunan Madina sai ka ji jama'a tsofaffi da manya da matasa ko ina aka zauna sai ka ji ana karanta ayar sai ranna ma aka fahimci ma'anar ayar na'am lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rahama ce kamar yadda Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da ma'aiko ka ba sai ka zama tausayi da tausayawa da ainihin dukkan halitta babu shakka halin da al'umma suka samu kansa a ciki a yanzu hali ne na zalunci da wulaƙanci da danniya da sace musu dukiya hali ne na rashin tsaro ana bi ana kashe mutane sannan babu wani abu da za a ɗauka na mataki bayan haka sai mutum ya buɗe baki ya ce sai in kashe ka ba abin da za a yi sai dai a je a cika takarda a police station sai a saci dukiyarka kana ji kana gani babu yadda za ka yi babu tsaro gidaje ne ake yankan kai yanzu ana ɗiban ƴaƴa ana zuwa ana yanka su ana shan jininsu ana shan ruwa da ƙoƙon kansu babu tsaro kin aiki ɗanki zai sai miki dabino to sai dai a ranar lahira za ki gan shi an kama shi an yanka an ƙwaƙula ido budurwa an danne ta an yanka an yanke nonon ta za a je a yi tsafi da shi an kama mace an fasa tafarjinta za a je a yi tsafi da shi abin ya kai a tafi gawa a cikin kabari a cire likafanin gawa a je a yi tsafi da likafanin to abin ya kai yanzu kai za a je a datse na gawa ko nonon gawa ko dan yatsa saboda me saboda wani yana so ya yi tazarce saboda me wani zai fito takara saboda me saboda wani yana so ya samu mulki wani yana son ya zama mai kuɗi ku bibiyo ne bala'in jama'a sannan ku bibi bala'in da ya zo farko cikin al'umma a yanzu zina yanzu ta zama ba a bakin komai ba yanzu wanda ma baya yin ta ya zama ba gidaje yanzu luwaɗi ne salon zamani
wanda baya luwaɗi wa ruwa zama ba gidaje. Ɗiban samari ake a shiga da su cikin manya-manyan anguwanni a je ana luwaɗi da su, su dawo su kuma suna yi da ƙanana. A da gudu izinin da ake gani mata ne suke tsayawa a kan kwana faranda ko ɗan lungu ko kaza a zo a yi sijina a yi ham su fito ainihin a ɗauke su. Yanzu samari ne suke zuwa suna tsayawa ana gudu izinin da su, ana ɗiban su ana zuwa da su anguwa kaza wuri kaza ana luwaɗi da su. Saboda ne luwaɗin nan yanzu ya zama ba irin luwaɗi ne na da ba, luwaɗin yanzu luwaɗi ne na tsafi. Da gwargwadon yawan luwaɗin ka, da gwargwadon da za ka samu kuɗi ka samu arziki ka samu mulki, mutane su ji tsoronka tsafi ne. Mahaukaciya ne wacce yau aka yi wa ciki ta haifa ƴaƴan da ba a san iyayensu ba, ga sunan jijik. Muna fama da state of insecurity in our land, babu tsaro a ƙasa, gabaɗaya ƙasa ta rikice. Yanzu tafiya da dare da rana duk ɗaya ne, in ka tashi tafiya kawai ka yi salati ka salawa Ubangiji ka kama hanya, babu bambanci. ƴan fashi za su tsaya da rana tsaka su sa red block su tsaye da ku su kwantar da ku sai sun ci karansu ba babbaka tsaf, su gama abin da suke sannan su kama hanyar su su yi tafiya su lafiya lau, babu wani maganar gudu. In ko da an samo ɗan fashi yau to ya harbi wane da wanta da su wane ne masu da shi. Amma dan an tara mota talaka ta dawo daga sundu ko bujundu an kwashe musu kuɗi an karye jaminsu, wannan ba za a taɓa ganin waɗannan ƴan fashin ba. Amma kuna ganin fashi aka yi a hanyar birnin Gwari, da yake manya aka harba an je an kamo ƴan fashin nan gaba ɗayansu, faɗinsu an kamo su. Amma ina ƴan fashin da ke satar motoci a Zaria da Kaduna da sauransu, har yanzu ba a gano su ba. Ina ƴan fashi da gayya guda suke fara hanya Abuja ko Kaduna ko Sokoto ko kaza, har yanzu ba a gano su ba. Yeah, in a state of insecurity in our land, babu tsaro a ƙasar tamu, ƙasa ta lalace. Yanzu da a ce manzon Allah yana da rai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, na wannan musiba ba ta same mu ba, ashe kun ga yanzu in zamu ko kan mutuwa wa zamu yi ta manzon Allah zamu yi? Domin sahabbai suna kwance matansu da mazansu tsakar dare sai suka ji tsawa haka rududududu, suka tashi a firgice maza kowa ya fito ya tsaya da makamin shi yana jira to ina za a shirya a tafi ne? Kawai sai ga manzon Allah har ya zo ya dawo a kan dokin tsirara babu sirbi babu linzami, ya dawo da makamin shi yana cewa kar ku ji tsoro ku koma, an je an yi maganin abin. Mala manzon Allah shi ne da kanshi operation yaƙi, manzon Allah shi ne da kanshi ECOMA, manzon Allah shi ne da kanshi operation flash out, mana shi da kanshi yake hidimar. Ba wai zai zauna ne a ɗaki yana buga waya to yaya an kama su yaya an ina, da kanshi yake fita. Kuna ga dokin ma tsirara ya fita da shi, wannan shi ne shugabanci na gaskiya. Don haka jama'a, lallai ne idan iyayen mu sun rasu ko ƴaƴan mu zamu takaici zamu kuka, amma kukan mutuwar manzon Allah ya fi kowanne. Saboda manzon Allah na duniyar nan gaba ɗaya, yanzu da duniya ana zaune cikin lumana. Saboda manzon Allah ya zo ya samu duniya kashin dankali ake, manya sun bi sun danna ƙanana sun zauna a kansu, ba a jin su ba a ganin su. Manzon Allah da ya zo kowa sai da ya samu ƴanci. Tun ake a duniya babu dokar da ta taɓa samar da ƴanta bayi, manzon Allah ya zo ya samu bayi birjik ana azabtar da su. Manzon Allah ya ce a ƴanta su, idan kuma ba za a ƴanta su ba a mutunta su. In an ba su aiki ka a ba su mai wahala, in ko mai wahala ne a taya su. Manzo Allah ya ce abincin da zaka ci shi bawan ka zai ci, fitirin da zaka sa ita bawan ka zai sa. Manzo Allah shi ne ainihin ar-rasulu na ainihin al-insaniya, the humanitarian prophet of God. Manzo Allah shi ne manzon da Allah ya aiko zai gyara rayuwar dan adam. Dukkan mu cikin bala'i da musiba kowa ya samu kanshi, manzo Allah ya zo kawo hasken addini. Ana a cikin dubu ake azalunci da kafirci da barna. Saboda haka abin da nake so in ce, yanzu duk wannan maganganu ina yin su ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ina masu mulki da ke bin manzon Allah ne yasa ba za su sauƙaƙa wa jama'a ba? Ina ƴan kasuwa da ke bin manzon Allah ne yasa ba za su sauƙaƙa ba? Yanzu jama'a zai da wuce sati biyu da muke siyan buhun shuga naira 700,800, da wuce wata guda da muke siyan ta 500,000, amma yanzu shuga har ta zama 800,000 da wani abu. Saboda me? Saboda musulmi za su yi azumi, za su sha shayi, za su sha kunu. To wai tunda azumin laifi ne bara azabtar da mu ko? To azumi ya zama laifi ne na jama'a? Tunda in ba haka ba, dai azumin nan musulmin da ke kawo shiga kashi 95% na sukarin Najeriya musulmi ke shigo da ita.
sannan wanda ake yi a nan gida Najeriya musulmi ne suke yin mafi yawancinta, amma me yasa suga ta ƙara tsada saboda azumi ya zo tsakani da Allah? Ina ƴan kasuwa, in nace ƴan kasuwa ba wannan da ke ƙullawa naira goma goma ba, shi ma talaka ne irin mu. Ƴan kasuwan da ke yin sigarin ko suke shigo da sigarin, menene dalilin da yasa sai azumi ya zo za mu yi azumi mu yi ibada sannan za a ƙara wa suga tsada? Mu shi ne azumin muke yi wa Allah ko muke yi muku, shi yasa mun cancanta azantar da mu? To daga nan za ku gane cewa a yau matsalolin musulmi da yawansu musulmin ne suke taimaka masa su faru, amma ba su suka zama matsala ba. Yau shi za a ce musulmi ya zama musulunci ba na da gauran dutse ya tare hanya. Yau shi za a ce azumi ya zama madadin ku kyautata wa mutane kun tsawala mutane. Yau shi za a ce sallah babba ta kusa, yanzu har raguna sun ƙara kuɗi fa, saboda wai ana siyan raguna ana ajiye su ana kiyaye saboda babbar sallah. Don haka ragon da muke siye 2014 a ƴan watannin da suka wuce, to a yanzu sai an siye shi 24,000, an ƙara mai 10,000. To idan babbar sallah ta zo fa shi ne zai zama 70,000. Mana ba za a ci naman layya ba ke ne? Mana ba za a yi layya ba ke ne? Tashoshin talabijin na ƙasar Masar zai fiye da wata guda suke ta talla duk an sassauta farashin kaya saboda azumi zai zo. Ba musulmi ba har kirista, kirista yana sai da ban guda a shagon shi sai ku ga yana cewa saboda albarkar watan azumi ya kusa daga naira 300 ya zama 270, ya rage naira 30. Ba musulmi ba ne a ƙasar Masar, amma a nan Najeriya musulmi ne ke sa wuƙa su yanka. Wani nan sai fara lissafi cewa tunda azumi zai zo za a ƙara samun kuɗi, ma'ana saboda waɗannan jakunan za su yi azumi za su yi ibada ba za a azabtar da su, bari a matse su a matsi kuɗi a wurinsu. Shi ma'anar musulunci, haka ake musulunci ba haka ake musulunci ba? Lallai ne dole ne musulmi su ji tausayin junansu, lallai ne su zama su ne kyawawan misalai, su zama su ne wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, za mu saurara ainihin a nan insha Allah ta'ala, sai Allah ya kai mu gobe ba a ci gaba. Wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bari mu dan shigar da ƴan tambayoyi kaɗan daga cikin aikin tambayoyin da aka kawo mana. Allah ya taimaka. Tambayoyin da dama waɗanda muke karanta waɗanda aka turo ne tun daga insha Allahu ta'ala. Wata ta yi tambayar cewa waɗanda suke son su shiga darul hadith wata hanya za su bi ko kafe waɗanda muke tare da su? Darul hadith ta kowa ce, kowa zai iya shiga, sai dai kawai abin da muke sanar da mutane shi ne mu ba mu da kara a game da abin da ya shafi aqidar mu da manhajin mu. In ka shiga makarantar ba za ka zo ka kawo mana hayaniya ba, mu mun ce mu ahli sunna ne kuma muna bin manhaji ne salafi, so ba ma dariƙa kuma ba ma shi'a kuma ba ma goyon bayan su. Kuma in ka kama ni ya yi rabbi karara, to duk wanda ya ga cewa zai iya shi kenan. Amma dai a sani da cewa ganin ido bai hana mace kai, to in ma kaɗai ba wai ba ma ɗaukar mutane ba ne sai waɗanda muka sani ko waɗanda muke tare da su, a'a mun dakatar da ɗaukar ɗalibai ne saboda aikin din makarantar da mu ci gaba da shi, wanda shi zai samar da abubuwan da za su ba da damar a ɗebi ainihin ɗaliban. Muna fatan ba da jin wannan ba insha Allahu ta'ala za mu tayar da wasu abubuwa waɗanda ba za su gaba kamar guda biyar ba ko shida. A dai wannan lokaci ne za a ɗauki ainihin ɗalibai saboda ba mu muna da ainihin malamai a ƙasa in Allah ya so. Fassara karatu ba ta iya riƙewa, wato ko an koya mata fassara ba ta iya, ta ce ko akwai wata addu'a da ake yi? Allahu alam,
ina miki addu'a Allah madaukakin sarki ya ce mu take sa miki albarka ke ainihin ringa iya karatu ke ringa rike fassara karatu sai dai daga cikin abubuwan da ke sabbaba rashin rike karatu ko mun fa ko makamantan haka akwai ainihin tabi'a da ke koma zuwa ga dan adam akwai kuma tabi'a da ke koma zuwa ga sabon Allah sujudi ba ku gani ko akwai wani sako da kike yi wa Allah ki yi wa kanki adalci ki kasa kanki da kanki a farkon ki duba ki gani akwai ki tuba ki roki Allah ya fahimci mun ki roki Allah ki gani idan kun kasa gano wani abu da za ku ce lallai wannan ya tabbata sako ne da kike yi sai ki koma zuwa ga ainihin addu'a kuma kina sa salihai bayan Allah suna taya ki da ainihin addu'o'i akan Allah madaukakin sarki ya taimake ki da iya ainihin rike karatu Allah ya taimaka to duk da wannan lokaci ya kure insha Allah ta'ala za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah